A cikin labaranmu na ƙarshen mako za ku ji cewa hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kano ta yi kira ga manetan bana da su guji yaɗa jita-jita tare da mai da hankali wurin halartar bita da kuma bin dokar ƙasar Najeriya da Saudiya. Hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano Karota ta yi kira ga matuƙa babura a daidaita sahu da su rinƙa tuƙi cikin nutsuwa tare da bin doka da oda. Ita kuwa kungiyar bunƙasa ilimi da ci gaban demokradiyya da samar da daidaito a zamantakewa kira ta yi ga masu ruwa da tsaki da su yi duk mai yiwuwa wajen sama wa matasa ayyukan yi domin taka ne kaɗai za a iya magance matsalolin da matasan ke fama da su. Sannan za ku ji cewa hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDA ta gurfanar da wasu mutane biyu a gaban kotun tarayya da ke zamanta a jihar Kano. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Tijani Adamu. Kanin labaran kuka saurara ga kuma jerin rahotannin ƙarshen mako. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDA ta gurfanar da wasu mutane biyu a gaban kotun tarayya da ke zamanta a nan Kano ƙarƙashin jagorancin Justice Sa'adu Ibrahim Mark sakamakon samun su da yunkurin shigar da lalataccen maganin malaria cikin kasuwanni. Shugaban hukumar ta NAFDA a nan Kano Shabu Muhammad ya ce hukumar ba za ta yi ƙasa gwiwa ba wajen gurfanar da duk wanda ta samu yana kokarin kare dokokin hukumar wajen cutar da lafiyar al'umma. Shi kuwa wani ƙwararren likita a nan Kano Dr. Sabi Muhammad Yaro kirayi ga al'umma da su kaurace wa kwanciya a ɗakuna marasa wadatattun tagogi wanda iska za ta rinka shiga tana fita don gudun kamuwa da cutar sankarau wadda take ta'azzara a lokacin zafi. Dr. Sabi Muhammad Yaro ya kuma ce akwai buƙatar mutane su kuma kiyaye tsaftar jiki da ta muhalli a matsayin wani babban mataki da shi ma zai taimaka matuƙa wajen kare kai daga cutar ta sankarau. A nan kuma daga cin sharaɗa Alhaji Iliyasu Ma'azu Sharaɗa ya yi kira ga masu hannu da shuni da su ci gaba da tallafa marayu da ke unguwar Sharaɗa da ma faɗin jihar Kano baki ɗaya. Iliyasu Ma'azu Sharaɗa ya kuma ce tallafa marayu na taimakawa matuƙa wajen rage masu raɗaɗin rayuwa, a don haka kamata ya yi masu hannu da shuni da su riƙa kula da marayu yadda ya kamata. Shugaban asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad a nan Kano Dr. Husaini Muhammad ya ji hankalin ma'aikatan asibiti da ke faɗin jihar nan da su rinƙa aiki tukuru tare da sanya tsoron Allah a cikin zukatansu. Dr. Husaini ya ji hankalin ne lokacin da haɗaɗɗiyar ƙungiyar lafiya ta jihar Kano rashin asibitin Murtala suka karrama shi a wani ɓangare na bikin taya shi murna kwanaki 100 a kan bakin aiki. Ƙungiyar bunƙasa ilimi da ci gaban demokradiyya da samar da daidaito a zamantakewa SETSAC ta yi kira ga 'yan majalisun jihohin jihar Kano da su yi duk mai yiwuwa wajen kawo al'ummar da suke wakilta ci gaba da yake zantawa da gidan Radin Dala. Daraktan ƙungiyar Comrade Umar Hamisu Kofar Na'isa ya kuma kira ga al'umma da su riƙa taya shugabanni da addu'a. Wani ƙwararren lauya mai zaman kansa a nan jihar Kano Barista Umar Usman Ɗanbaito ya yi kira ga gwamnati da ta samarwa da makiyaya wuraren kiwo tare da gina musu makarantu don ba su ingantaccen ilimi wanda shi ne kaɗai zai magance yin garkuwa da mutane da ake fuskanta a faɗin ƙasar nan. Barista Ɗanbaito ya ce duba da cewa wasu fararen hula a jihar Zamfara sun fara shiga daji don kwato waɗanda aka yi garkuwa da su wanda hakan ya ci karo da tanade-tanaden dokar ƙasa, ya kuma ce ɗaukar wannan matakin ya rataye ne kaɗai a wuyan gwamnatin tarayya. A nan kuma wani likita a fannin ɓangaren lafiyar mata da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano Dr. Muhammad Kawu Magashi ya ji hankalin mata masu juna biyu da su mayar da hankali wurin zuwa awo asibiti domin samun lafiyayyun jarirai. Yayin zantawarsa da wakilarmu Nafisa Ahmad, Dr. Magashi ya kuma ce rashin zuwa awo kan sa mata su fuskanci tarin kalubale ciki kuwa har da jariran da suke dauke da shi. Shugaban hukumar kula da hada-hadar hannayen jari ta ƙasa reshen jihar Kano Dan Ladu Muhammad ya yi kira ga masu bude hannayen jari da su tabbata suna yin rijista da hukumar don gudun samun matsaloli. Dan Ladu Muhammad ya kuma ce matukar hukumar ta samu waɗanda ke bude hannayen jari ba tare da yin rijista ba to fa babu shakka za su gurfanar da su a gaban manta sabo. Wani marubuci a harkokin majalisar tarayya Comrade Usman A. Aliyu ya yi kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihohi da su ƙara zagi damtse wajen yaƙi da cin hanci da rashawa domin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar nan. Usman Aliyu ya kuma bayyana cewa matukar hukumomi da daidaikun al'umma ba su tashi tsaye ba wajen yakar cin hanci, to babu wata ƙasa da za ta yi sha'awar zuba hannun jari a Najeriya. Labaran ƙarshen mako kuka saurara. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye daga ko'ina a faɗin duniya tare da adireshinmu na intanet a www.dalifemkano.com ko kuma ta TuneIn ko Streamer Radio ko Live Online Radio ko Online Radio Box ko Africa Radios ko kuma Live from Niger. Haka kuma za ku yi bayyana ra'ayinku ko tafka muhawara akan dukkanin batutuwan da muke tattaunawa a shafinmu na Facebook @dalifemkano88.5 ko ta shafin Twitter @dalifemkano. To madalla, yanzu kuma za mu tsindima jerin rahotannin ƙarshen mako, wanda zan fara da wakilinmu Abdulbasit Abdulmumin wanda ya duba na tsanaki akan cigaban da ake samu a faɗin jihar Kano na fannin fasaha da kere-kere. Abdulbasit Abdulmumin, idan ka shirya gare ka.
Fasahar daina cigaba da ƙara haɓaka a tsakanin matasan Kano tare da yara masu tasowa, duba da yadda basirarsu take ƙara bayyana a wannan zamani ta yadda suke ƙere-ƙeren abubuwa daban-daban kamar irin su gidaje, motoci, jiragen sama na kwali da kuma na ƙarafa. Sai dai duk da irin wannan fasahar da suka samu, sukan samu tsaikon tallafi daga hannun gwamnati ko masu hannu da shuni. Hakan ya sa muka tattauna da wasu yara waɗanda ake wa laƙabi da manyan gobe don jin ko suna samun tallafin.
Sunana Ahmad Bayamati daga mazauna Sabon Titi. Ina ɗauke da mota da gida. Na taɓa samun tallafi daga ƙungiyar Alƙawari Development Foundation.
Sunana Mubarak Abubakar daga nan Sani Mai Rage cikin Mushi. Ina haɗa helicopter ne wanda na haɗa shi da kuma mota. Ina kira ga su da su dinga tallafa mana matasa, saboda akwai ƙungiyoyi ƙanana haka masu tasowa wanda suke da tallafa mana su da dama.
Sunana Abubakar Alkasim Hashim.
Me ka kira?
Gida ne. Me bene ne haka da bota da kuma parking space? Asiya ban taba samu ba sai dai a wata kungiya mai suna UPA, Union Patient Services. Tallafin koyar da ni irin wa'annan gidajen haka.
Sunana Idris Abdullahi Gwali. Ina kera mota irin ta langa-langa haka, sai kuma ina kera jirgi haka. Gaskiya ina yawan gani ne ko a irin bidiyo haka, wasu suna yi nima abin yana burge ni. Wani lokaci ko ina ce nima zan dan wala an gani zan iya. Daga lokacin na fara yi naga kuma na fara iya.
To yanzu wani kira za ka yi ga ƴan uwanka matasa masu fasaha irin taka?
Ina kiransu ne ga su mai da hankali wurin yin sana'arsu.
Shin ko wani buri yaran suke so su cimma a nan gaba?
An gani na buɗe kamfani wanda a Najeriya ana haɗa motoci, saboda yanzu kowace irin mota na ganta a cikin hoto zan iya kera ta. Ni kawai abin da ya ga hankalina, na ga a Najeriya ba mu da kamfanin nan da haɗa mota, shi ne ya sa nake haɗa motoci ta kwali.
Cimma burina, an gani na buɗe babban masana'anta ta ƙera gida da mota haka.
Ina so in zama civil engineer a ɓangaren da irin gidajen da muke haɗa.
To da fatan mahukunta da masu hannu da shuni za su rika tallafawa masu irin wannan fasahar don ganin an gudu tare kuma an tsira tare.
Mai rahoto Abdulbasit Abdulmumin, labaran ƙarshen mako.
To madalla, ƙananan sana'o'i sana'o'i ne na dogaro da kai wanda matasa suka raja'a da shi, musamman ma a faɗin jihar Kano inda za ka iske su sun bazama a kan titina. A don haka ne wakilinmu Hassan Mahmud Yahu ya haɗa mana rahoto ga kuma rahoton nasa.
Ƙananan sana'o'i dai a mafi yawan lokuta al'umma kan nuna halin ko in kula da su, za su zama suna jiran sai sun samu babbar sana'a a maimakon su riƙi ƙaramar sana'ar, sai su zaɓi su zauna haka babu ƙaramar sana'a kuma babbar ma bata zo ba. Duk da dai ƙaramar sana'ar na da mahimmanci ga al'umma, sana'ar gyaran babura sana'a ce da mafi yawan matasa ba su fiye mai da hankali a kanta ba. Akan hakan ne ya sa muka samu zantawa da wani matashi mai suna Muhammad Salisu Daurawa wanda yake gyaran babura masu kafa biyu, domin jin ko yaya sana'ar tasa take.
Ina sana'ar gyaran babur ne a nan Farm Center.
Da ko shekara nawa da fara wannan sana'a?
To akalla ba kasar ba zan kai shekara 9 zuwa 10 ina wannan sana'a.
To daga lokacin da ka fara wannan sana'a zuwa yanzu wane kalubale ka fuskanta?
To alhamdulillah kalubale dai ana fuskantar sa, misali kamar mutane akwai wanda za su kawo maka gyara ba su da kuɗi, kuma muna da makota inda ake saida irin kayan gyaran babur haka, sai ka je ka karbo sai su kai sati uku sati biyu ba su kawo ma wannan kuɗin ba, su dan haɗa matsala da mutane wanda muke karɓar kayan a gurin su. Wannan shine kalubalen da muke dan fuskanta, amma alhamdulillah sana'ar mu tana gara.
To ko wadanne nasarori ka samu a wannan sana'a?
To alhamdulillah wannan sana'a dai na samu nasarori da dama a kanta. A ita na gina gidana, kuma na zo na yi aure, a yanzu haka kuma ni ma na mallaki abun hawa nawa na kaina kuma ina da yara a karkashina
wanda kira kake da shi ga mahukunta domin tallafa ma sana'a musamman sana'a irin ta kuta gyaran mashina
to gaskiya ne abinda zan ce shine ina kira ga mahukunta musamman ma gwamnatoci su dinga ba mu tallafi da gudunmuwa da gudanar da wannan harkar sana'a ta mu
to da fatan dai al'umma za a daina raina karamar sana'a domin dai dama aka ce sana'a rigar mutunci mai rahoto Hassan Mahmuda Ya'u labaran karshen mako
to an gaishe ka Hassan Hausa dai kan ce lafiyar uwar jiki babu mai fushi da ke a dan haka ne wakilin mu Nasir Khalid Abubakar ya leka mana fannin lafiyar shin ko me ta turo mana bangaren Nasir gare ka
cutar amai da gudawa cuta ce dake galabaitar da wanda ya kamu da ita ta hanyar tsotse ruwan jikin mai jinyar ana kamuwa ne da wannan cuta ta hanyar ta'ammali da gurbataccen ruwan sha ko abinci da ma rashin tsaftataccen muhalli to ko al'umma suna tsaftace ruwan shan su da abincin nasu da ma muhallin nasu
nakan share daki na da safe da rana da yamma idan zan kwanta nakan gyara shi sosai da zan kwanta sai ina samu abinci mai kyau salak din na fe shi nakan wanke shi da ruwan gishiri haka tsaftace shi warai
zan wanke kayaki na da tsata leda dita da daruna da sauransu dan wanki da wukara farantai ba da bayan haka zan sai kayan miya zan wanke
Dr. Ibrahim Muhammad Badamasi wani kwararren likita ne dake asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya bayyana mana yadda cutar take da kuma hanyoyin da mutum zai kare kansa daga kamuwa da cutar
kwalara a yanda muka fahimce ta kuma koda mutanen gari za su iya ganewa ita ce wata cuta wacce ta danganci amai da gudawa to tunda ba mu garinta sai mu kiyaye gurbata abinci da abun sha da abubuwan da za su iya zama dauke da wannan kwayar cuta
mai rahoto Nasir Khalid Abubakar labaran karshen mako
to da fatan Allah ubangiji ya kara mana lafiya a cikin makon nan dai an samu matsalar yawan kashe-kashe tsakanin al'umma ciki kuwa hadda wani magidanci da ya kashe matarsa ya kuma binne ta a ƙasa wakilin mu Ahmad Rabiu Ja'in na da cigaban rahoton
a makon da ya gabata kasharai ya nemi ya tasamma zama ruwan dare ga duniya baya ga abubuwan da suka faru a baya na kisa kamar yadda wani magidanci a yankin Dorayi Babba ya yi wa matarsa yankan rago haka kuma a dai wannan yanki ne aka yi zargin wani almajiri da kisan wani karamin yaro ta hanyar rataya a wannan makon da muka yi ban kwana da shi ma dai an zargi wani matashi mai suna Abubakar da hada baki da wasu karti suka kuma halaka wani mai suna na Bahani Zangina haka kuma duka a makon da ya gabata ne aka zargi wani mai suna da Masi Zangina da kashe kaninsa wanda suka fito ciki daya ta hanyar kwada masa sanda a kansa inda kuma kan ya tsage wanda bayan matashin ya rasa ran nasa ne aka yi zargin Badamasin ya gayyato abokinsa suka kuma jefa gawar a cikin rijiya duka waɗannan abubuwa na faruwa ne a nan jihar Kano wanda kuma hakan ta sa muka jiyo ra'ayoyin al'ummar jihar Kano shin koya suke kallon wannan al'amari na kisa
to komai ne yake kawo shi bace da zuciyar mu ce take a sama ba yaro ba karami duk wanda kamar abu ya kyale ka to gani yake tamkar irin kore ne ko kaskanci a tattare da shi shine ya kyale ka to wannan abu shi yake tunzu da zuciyar mutum da kamar abu sai dauki mataki
don rashin aikin yi ne yake kawo wannan abu in mutum yana da aikin yi ai ba zai yi irin wannan ba a ce ka fita kasuwa ka je ka dawo ba tare da ka abun nan ba ka zo a gaje ba ma za ka samu damar da za ka kula wani ya zo maka shirme ba
ni a fahimta ta abin da yake kawo irin wannan matsalolin jahilci ne na farko na biyu kuma rashin daukar matakai masu tsauri ga masu aikata irin waɗannan abu baɗa wanda zai zama izina ga wani anan gaba aikata kwatankwacin irin wannan al'amari
duba da cewa mafi yawancin irin wannan al'amari yana ta'allaka ne da tunanin dan adam yasa muka tuntubi masanin halayyar dan adam dake kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi a nan Kano Comrade Awal Rabi babban wando shin ko me yake kawo yawan kashe-kashe a mahangar su
akwai matsala ta mutum da yara suke tashin girma a wannan lokacin shi yasa za ka ga suna buƙatar kula ta musamman da bibiyar rayuwar su saboda a wannan lokaci yara suke zama mutanen arziki ko suke fandira zama mutanen banza wani za ka ga yana da matsala kwakwalwa MR ne sai abu irin wannan ya taso sannan sai ya zanto cewa an fahimci yana da matsala a kwakwalwarsa wanda ita ta sashi ya aikata wannan abu duk wanda zai aikata wannan abu wani ba mutum ne wanda yake cikin hankalin kansa ba me bi ya sha abin da ya zanto cewa baya cikin hankalinsa dan haka zai iya aikata komai ba tare da ya san ya aikata ba wanda daga baya za ka ga ya zo cika da nan sani sannan kuma akwai sakaci na rashin yin hukunci daga mutum ya aikata ai maza ai masa hukunci wannan shi ma yana ba da kofa ya zama cewa hakan ya ci gaba da faruwa.
A bangaren mahukunta kuwa rundunar ƴan sanda na taka muhimmiyar rawa wajen dakile yawan kashe-kashen da ake samu a fadin jihar Kano da ma ƙasa baki daya. DSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine ke zaman kakakin ƴan sandan jihar Kano yayi mana ƙarin haske dangane da irin matakin da rundunar take dauka don dakile wannan mummunar al'ada ta kisan rai.
Mun dauki matakai da dama. Mataki na farko da muka fara dauka shine hana laifin tun kafin a aikata shi. Muna jin rahoto sai mu sauri mu je kamar akwai akumbuso ko waɗanda suka yi fada haka kusan ɗaya da wuka. Amma ana sanar da mu wani da wani suna fada kafin su kai ga kisan kai mun je kuma wanda an kama shi da makami yana kokarin kashe dan uwansa ba iya ta wannan ba mun biyo sallo daban-daban sannan kuma akwai ƴan sanda na farin kai wanda ko da yaushe suna cikin al'umma da kuma jami'ai da kuma al'umma ta gari da take ba mu hadin kai da dama wajen sanar da mu abu in ya faru a cikin gaggawa
to ko menene mahangar addinin musulunci akan yawan kisan ran da ake samu a wannan lokaci Malam Muktar Umar Sharada malamin addinin musulunci ne a nan Kano yayi mana karin haske dangane da mahangar addinin musuluncin akan irin wannan al'amari na kisan rai a wannan lokaci
kashe-kashe da ake yi a mahangar addinin musulunci duba dai da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutukar saban Allah zai yawaita da zina to manzo Allah yace Allah zai sa kashe-kashe ya yawa a bayan gasa zai zama ko'ina kabisi guni-guni kadan har ma manzo Allah yace mutum zai kashe mutum ka tambaye shi me dalili yace bai san dalilin da yasa ya kashe shi ba kuma babban zunubi aka saba wa Allah da shi a bayan gasa shine kisa dan manzo Allah a hadisi yace ka je ka rushe ka kai kwanta gulan a rasa ma ɗakin da za a bauta masa shi yafi sauki daga kashe rai ɗaya saboda haka ba karamin zunubi bane wannan kuma abu ne wannan dole al'umma ba za ta taba zama lafiya ba mutukar ana zubar da jini
to Allah dai ya shiga tsakanin nagari da mugu ya kuma kare bayinsa a duk inda suke sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani maudu'i na daban
mai rahoto Ahmad Rabiu Ja'in labaran ƙarshen mako
wakilinmu kenan Ahmad Rabiu Ja'in yadda cinkoson ababen hawa ke ta'azzara a fadin jihar Kano inda zaka iske ana yawan samun cinkoso akan titina wanda wakilin mu Bahar Isa ya duba akai ga kuma rahoton nasa
cinkoson ababen hawa a magamar titina al'amari ne da yake kawo tasgaro wajen zirga-zirgar ababen hawan wanda cinkoson kan janyo cutuwa ga wasu ta hanyar samun jinkirin zuwa inda za su je a hannu guda kuma yakan haddasa fitintunu tsakanin masu ababen hawan ko dai saboda gajiya da zama a cinkoson ko kuma son zuciyar wasu wajen gaggawa sai sun nemi hanyar da za su fita daga cinkoson inda a mafi yawan lokuta rashin hakuri da rashin bin dokokin hanya kan janyo yawaitar cinkoso a titina akan haka ne muka zanta da wasu masu ababen hawa inda suka bayyana mana mabambantan ra'ayoyinsu kan abin da ke haddasa cinkoson ababen hawa.
Cinkoson abin hawa gaskiya na farko mu akwai rashin hakuri kai kana hankoran inda zaka je shi ma wannan yana hankoran inda zai je to ni babban buri na so nake in ga sai na wuce shi ma babban burin sa so yake ga sai ya wuce gaskiya zan ji babu dadi har ga Allah saboda babban buri na ni fa in ga na je gurin da zan je
na fi so in nazo in wuce kamar yanda na baro gurin aiki na in zo in tafi ina saurin je tare da iyali na in nazo in samu in wuce to
sakamakon yanayin ba da hannun da suke yi za ka ga kawai mutum daya ya kira nan wani lokacin mutum wani shi kuma daban ya kira wani guri sai ga an samu kuma ya kara kira wani hannun wanda ya zo ya tarar da cinkoson ababen hawa ya haɗu gaskiya ba zai ji daɗi ba sakamakon a ciki ma akan samu wasu asibiti za su je
ba mu da haƙuri kowa kansa ya sani da za a sa wani jami'in tsaro guda daya ko da yaro ne zaka ga ya zo ya yi control ɗin jama'a ya warware wannan gosulan kowa ya yi tafiyarsa to amma in aka ce ma ba jami'an tsaro za ka ga wannan ya shigo ta nan wannan ya shigo ta nan gaba ɗaya mun yi blocking ɗin hanya ko ina ba gurin da mutum zai fita in ma ka ce zaka bi ka'idar tuki zagin ka za a dinga yi
Kabiru Ibrahim Daura jami'in hudda da jama'a ne na hukumar kiyaye hadira ta ƙasa reshen jihar Kano inda ya ja hankalin masu ababen hawa akan rashin haƙuri yayin da suka zo kan mahaɗar titina
waɗanda suke da wannan mummunar ɗabi'a ta rashin haƙuri a yayin da suka zo magamar hanya wajibi ne in ka zo magamar hanya ka yi haƙuri da sauran jama'a da ka samu a wurin ka bi doka tunda akwai tsari ko da a ce babu fitila wadda take ba da hannu ko da a ce babu jami'ai waɗanda suke ba da hannu to akwai tsari wanda misali za ka haƙura wani ya wuce sannan kai ka zo ka wuce wannan shine ɗabi'a mai kyau wadda za ta taimaka ka kare kanka daga cutuwa ka kare sauran al'umma daga cutuwa in an zo magamar hanya tilas ne a haƙuri da juna
da fatan al'umma za a riƙa bin dokokin hanya don gujewa sauri ya haifi nawa mai rahoto Buhari Isa
duk da dai cewa muna fannin na sufuri shi kuma wakilin Abdul Basit Abdulmumin ya kuma dawowa domin jin yadda sufurin tashin jirage ke wakana a fadin jihar Kano da ma duniya baki daya
To daga cikin jerin jiragen da za su tashi daga filin jirgi na Malam Aminu Kano za mu fara da jirgin Azumin Air mai samfurin 737 wanda zai tashi da misalin karfe 7:30 na safiya inda zai sauka a filin jirgi na Murtala Muhammad dake birnin Eko sai kuma da misalin karfe 8 na safiya jirgin Max Air mai samfurin 737 zai tashi daga filin jirgi na Malam Aminu Kano ya kuma sauka a filin jirgi na Inamda Azukwe dake birnin Tarayya Abuja haka ma jirgin Air Peace mai samfurin 737 shi ma zai tashi daga filin jirgi na Malam Aminu Kano da misalin karfe 10:55 ya kuma sauka a filin jirgi na Inamda Azukwe dake birnin Tarayya Abuja haka kuma jirgin Azman Air mai samfurin 735 zai tashi daga filin jirgi na Malam Aminu Kano da misalin karfe 12 ya kuma sauka a filin jirgi na Inamda Azukwe dake birnin Tarayya Abuja haka kuma da misalin karfe 12 dai jirgin Azman Air ya samfurin 737 shi ma zai tashi daga filin jirgi na Malam Aminu Kano ya kuma sauka a filin jirgi na Murtala Muhammad bangaren jiragen da za su sauka kuwa za mu fara da jirgin Air Peace mai samfurin 737 wanda ya taso daga filin jirgi na Murtala Muhammad zai kuma sauka a filin jirgi na Malam Aminu Kano da misalin karfe 10:25 sai kuma da misalin karfe 11:10 ne jirgin Azman Air mai samfurin 737 wanda ya taso daga filin jirgi na Murtala Muhammad ya kuma sauka a filin jirgi na Malam Aminu Kano da misalin karfe 10:11 sai kuma jirgin da ya taso daga Ketare zai sauka a filin jirgi na Malam Aminu Kano wanda ya taso daga birnin Jidda mai samfurin 2744 zai sauka a filin jirgi na Malam Aminu Kano da misalin karfe 10:15 mai rahoto Abdulbasit Abdulmumin labaran karshen mako.
A ga Sheikh Abdulbasit Abdulmumin a bangaren wasanni kuwa a wasannin tsakiyar mako da aka fafata na gasar cin kofin zakaru na nahiyar Turai an ja daga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool inda ta ciskara kungiyar kwallon kafa ta FC Porto dake kasar Portugal ga dai wakilin mu Abdulkadir Yusuf Garzo wanda ya leka fannin na wasanni.
A cigaba da gasar ajin Premier ta ƙasa Najeriya wasannin da aka buga kungiyar kwallon kafa ta Kwara United na da 1 Enugu Rangers na da 2 Sunshine Stars na da 3 Lobi Stars na nima sai wasannin da za a buga Bendels Insurance za ta barje gumi da Remo Stars Iyimba za ta karɓi bakuncin Kwara United Katsina United za ta fafata da Rivers United Mountain of Fire Ministry za ta karɓi bakuncin Lobi Star Niger Tornado za ta fafata da Wiki Tuarez Sunshine Stars za ta barje gumi da Enugu Rangers Abia Warriors za ta karɓi bakuncin Yobe Desert Kwara United za ta fafata da Kano Pilas Elkanami Warriors za ta barje gumi da Plateau United Gombe United za ta karɓi bakuncin Delta Force Heartland za ta fafata da Nasarawa United Ifanyi Uba za ta karɓi bakuncin Go Round dukkanin waɗannan wasannin za a buga su ne da misalin karfe 6 na ranar Lahadin idan muka leka nahiyar Turai a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai wasan kusa da kusa da na ƙarshe kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta FC Porto da ci 2 da nema Tottenham na da 1 Manchester City na nema Ajax na da 1 Juventus na da 1 kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da ci 1 mai ban haushi anan kuma rahotanni sun bayyana cewa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Ivan Rakitic ya fi son komawa kungiyar kwallon kafa ta Juventus dake kasar Italy akan Manchester United Rakitic da yana jin dadin zaman sa kungiyar ta Barcelona tun bayan komawarsa a shekara ta 2014 daga kungiyar kwallon kafa ta Sevilla inda ya lashe kofuna da dama sai dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta iya barin dan wasan ya tafi yayin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dake zawarcin sa dan wasan ya fi son komawa kungiyar kwallon kafa ta Juventus dake kasar Italia mai rahoto Abdulkadir Yusuf Garzo labaran karshen mako.
To madalla kafin mu karkare za mu kawo muku jerin rahotannin da muka kawo muku wato kanin labarai kun ji cewa hukumar jin dadin alhazai ta jihar Kano ta kira ga mani tambana da su guji yada jita-jita tare da mai da hankali wurin halartar bita da kuma bin dokar kasar Najeriya da Saudiya. Kun ji cewa hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano Karota ta yi kira ga matuƙa babura daidaita sahu da su rinka yin tuki cikin nutsuwa tare da bin doka da oda. Sannan kun ji kuma hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC ta gurfanar da wasu mutane biyu a gaban kotun tarayya da ke zamanta a Kano. To labaran ƙarshen makon dai da kuka saurara sai ku cigaba da kasancewa da tashar da FM mita 88.5 a Zangon FM ko kuma a shafinmu na intanet www.lifemkano.com. A madadin Abdulbasit Abdulmumin wanda ya sadan da ku da kuma dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu ni Tijjan Adamu da na gabatar nake cewa a cigaba da sauraro lafiya.